إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwar mu a wannan masallaci mai albarka na Masjidut Tauhid wanda ke kofar gidan Dr. Muktari Anda Aliyu dake GRA a garin Azare a jihar Bauchi majalisi da muke karanta tarihin Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab Allah yarda da shi wannan ita ce halka ta 99 a wannan yammaci na Alhamis 20 ga watan Safar hijran Annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina yana da shekara 1445 wanda yayi daidai da 5 ga watan 9 ga watan 10 shekara ta 2023 idan ba a mance ba a halkar da ta gabata muna karanta misalai na zuhudin sayyidina Umar Allah yarda da shi mun karanta misali na farko da na biyu da na uku da na hudu mun je ga misali na 5 sai lokaci ya daga mana hannu wannan misali na 5 din mun fara bayani kansa ba mu cin masa ba inda yake cewa an Usamata bin Zaid an abihi an jaddihi qala ra'aytu ala Umara wa huwa khalifa izaran marqu'an fi arba'ati mawadi' ba'daha fawqa ba'd وما علمت له إزارا غيره وما علمت له إزارا غيره an samo daga Usama dan Zaid daga babansa daga kakansa to wannan gabar da muke bayani kanta cewar daga baban Usama shi kuma baban daga kakan Usama yaji muka ce wannan akwai alamar tambaya a wannan sanadi me yasa a ce Usama yaji daga babansa Zaid ibn Haritha Haritha kuma shi ma yaji daga babansa Zaid shi ma yaji daga babansa Haritha to kenan riwayar ta Haritha ce inda Haritha shine kakan Usama Haritha shine kakan Usama to abin da yasa muka ce akwai alamar tambaya akan wannan jerin mazaje shi Haritha mahaifin Zaid kakan Usama shin ya karbi musulunci wannan shine ita ce gabar da muka fara magana kanta to dangane da karbansa musulunci akwai ta baba gurin malaman tarihi to kaga tunda ba a da tabbacin ya karbi musulunci ba a da tabbacin kakan Usama Haritha kenan baban Zaid ba a da tabbacin ya karbi musulunci to in bai karbi musulunci ba ya za a yi yayi riwaya har a karbe ta ai aiki da ita alhali musulmin ma da aka samu kokwanto akan adalcinsa ko haddarsa riwayarsa ba ta zama ingantacciya to ya za a yi wanda bai musulunta ba kwata kwata ya kawo riwaya a karba to shi yasa muka ce akwai alamar tambaya cewa Usama ya ji daga babansa baban ya ji daga kakan kakan shine Haritha baban Zaidu to shi kuma ba a da tabbacin ya musulunta to wannan kenan to idan muka dawo kan Zaidu shi karan kansa mahaifin Usama shi ma ba a da tabbacin wannan abu da ya haikaito ya faru da Sayyidina Umar ba a da tabbacin yayi zamani da faruwa abu nesa mu duba riwayar mu ga yace ra'aitu ala umara naga tattare da Umar wa huwa khalifa alhali shi yana khalifa izaran marqu'an na gani yana sanye da mayafi wanda yake da faci na gani a tare da Umar mayafi wanda yake da faci alhali shi yana khalifa fi arba'ati mawadi facin a gurare daban-daban har guda hudu ba'dhuha fawqa ba'd facin wani akan wani wani akan wani wani akan wani a wannan kwarjalle na sayyidina Umar yace wa ma alimtu lahu izaran ghayru kuma ban san wani mayafi ko wani kwarjalle da yake da shi ba banda wannan kenan kamar shi kadai ne kwarjallansa da yake daurawa zanin sa da yake daura tunda su suna daura mayafai ne guda biyu da wanda za a daura a kunkumi da wanda za a yafa a kafada to wannan zanin na sayyidina Umar da ya ganshi sanye da shi yana dauke da faci daban-daban har guda hudu kuma a iya sanin sa bai san yana da wani baban da shi to kaga ya ce wa huwa khalifa a lokacin sayyidina Umar yana khalifa to nan ma abin da za a yi tambaya akai shine mahaifin Usama dan Zaid waye mahaifin Usama shine Zaid mahaifin Usama ya riski khalifancin sayyidina Umar kaga wannan abun tambaya ne mahaifin Usama bai riski khalifancin sayyidina Umar ba ma sayyidina Umar ba har sayyidina Abubakar mahaifin Usama Zaid kenan Zaid ibn Haritha bai riski khalifancin sayyidina Abubakar ba hasali ma ya riga manzon Allah rasuwa shi Zaidu ya riga manzon Allah rasuwa saboda ya rasu a yakin mu'ta kuma wata riwaya ta bayyana an yi wannan yaki shekara ta 7 wata riwaya ta bayyana shekara ta 8 to kaga koda ma shekara ta 8 din akai yakin mu'ta mahaifin Usama Zaidu ya riga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rasuwa to ya za a yi shi da ya rasu a zamanin manzon Allah ya bada labarin abin da ya faru a zamanin sayyidina Umar zamanin da sayyidina Umar yake jagora ya za a yi ya bada labarin wannan wadansa kaga kenan akwai alamar tambaya ga wannan sanadi da aka ce an Usama bin Zaid an samo daga Usama dan Zaid an abihi shi kuma ya samo daga babansa an jaddihi baban ya samo daga kakansa cewa ya ga sayyidina Umar yana sanye da kwarjalle a lokacin da yake khalifa wanda yake dauke da faci daban-daban har guda hudu kaga wannan riwayar ba za ta zamanto ingantacciya ba ta hanyar an yi dube zuwa ga hanyar da aka samo riwayar domin shi kakan Usama da aka ce shine ya ga sayyidina Umar yana sanye da wannan kwarjalle mai dauke da faci asali ma zance mafirin jaye bai musulunta ba shi kuma mahaifin Usama Zaidu kenan shi kuma bai kai zamanin sayyidina Umar ba a raye a zamanin annabiyar sayyidina Abubakar ma ya zo yayi khalifancin sa ya tafi Zaidu ba shi da rai ballanta na zamanin sayyidina Umar to ya za a yi Usama ya ji daga babansa baban ya ji daga kakan kaga kenan in a wannan sanadin ne to wannan riwayar bata tabbata ba babu ita babu labarinta kuma da na duba a ina mawallafin wannan littafi da muke karantawa na tarihin sayyidina Umar ya ciro wannan riwayar sai na samo inda ya ciro riwayar ya ciro riwayar ne a littafin at-tabaqatul kubra na ibnu sa'ad Ibn Sa'ad kuma wannan littafi nasa da daddan littafi ne da aka rubuta shi sama da shekaru 400 baya da daddan littafi ne kuma Ibn Sa'ad sanannen malami ne na tarihi sanannen marubuci ne na tarihi yayi tarjaman mazaje daban-daban cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam waɗanda ba su gaza mutum 5000 ba sannan yana da tarjama annabi sallallahu alaihi wa sallam kaga kenan kwararre ne a bangaren tarihi musamman tarihi na mazaje to a cikin littafin sa mawallafin wannan littafi ya dauko wannan riwaya kuma ya dauko ta kamar yadda muka karanta anan cewa an Usama bin Zaid an abihi an jaddihi kala ra'aytu ala Umar wa huwa khalifa izaran marqu'an fi arba'ati mawadi' daga Usama dan Zaid daga babansa daga kakansa haka nan yazo cikin littafin Tabaqatul Kubra na Ibn Sa'd to wannan abun da zai fito mana da shi ɗan uwa komin gogewan mutum da kwarewansa a fagen ilimi ba za a rasa na kasu tattare da shi ba kamala ta Allah ce subhanahu wata'ala sai kuma kariya da ya ba wa manzansa ta yadda yana ba zai taba yiwuwa manzan Allah ya zo da abu wanda yake kuskure ba kaga Allah shi kammalalle ne kamala ta sace shi kuma manzan Allah ya samu kariya daga Allah to baya ga haka duk wani mahaluki a yau komin iliminsa komin nagartarsa dole za a iya samun sa da naqasu za a iya samun sa da gibi za a iya samun sa da kuskure to wannan riwaya da tazo cikin littafin Ibn Sa'd at-Tabaqatul Kubra ko shakka babu wannan babban kuskure ne ya zamanto abin da ya faru zamanin Sayyidina Umar Usama ya ce babansa ne bashi labari alhali babansa bai kai zamanin Sayyidina Umar yana raye ba shi kuma baban ya ce kakansa ne bashi labari alhali kakan kuma babu tabbacin ya musulunta asali ma zance mafi rinjaye shine bai musulunta ba to kaga kenan wannan yake nuna mana wannan riwayar ba ta da asali hanyar da aka bi aka samu ta bai inganta ba sai dai in zai yiwu shi mai littafin Tabaqatul Kubra Ibn Sa'd kenan ta yiwu yayi kuskuren nakalto mazajen wannan riwaya din domin shi Usama dan Zaid yakan yi riwaya daga Amr ibn Shu'ayb an abihi an jaddihi to kaga anan gurin zai iya yiwuwa Usama ya ji daga Amr ibn Shu'ayb shi kuma Amr ibn Shu'ayb ya ji daga babansa baban kuma ya ji daga kakansa in wannan ne ba matsala to zai iya yiwuwa haka ne to sai shi marubucin littafin At-Tabaqatul Kubra aka samu akasi maimakon ya kawo ta wancan hanyar tunda Usama yakan yi riwaya daga Amr ibn Shu'ayb maimakon ya kawo ta wancan hanyar Amr ibn Shu'ayb sai ya kawo ta wannan hanyar ta yi kenan an samu kalmar da ta fadi a nan gurin maimakon a ce an Usama bin Zaid an abihi an jaddi akwai sunan da ya fadi kamata ya zama an Usama bin Zaid an Amr ibn Shu'ayb sai a ce an abihi an jaddi to kaga in haka ne babu matsala saboda Usama dan Zaid yana riwaya daga Amr ibn Shu'ayb shi kuma Amr ibn Shu'ayb sananne ne yana riwaya daga babansa baban kuma yana riwaya daga kakansa akwai littafin da aka rubuta shi sukutum wanda littafin kawai an kawo sunayen waɗanda suka yi riwaya daga mahaifansu mahaifan kuma suka yi riwaya daga kakanninsu wannan sananne ne cikin sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam Amr ibn Shu'ayb yana daga cikin wanda suka yi riwaya daga iyayensu iyayen kuma suka yi riwaya daga kakanninsu sanannen sanadi ne a gurin malaman hadisi to ala kulli hal wannan bayani dai da muka samu a wannan gabar imma bai inganta ba imma ya inganta dai ana so a fito mana da zuhudu ne na Sayyidina Umar cewa an ganshi sanye da tufafi wadda wannan tufafin da yake sanye da ita tana dauke da faci daban-daban har guda hudu su ma waɗannan faci guda hudun ɗaya kan ɗaya kaga wannan zai fito mana da zuhudun Sayyidina Umar ta yadda bai dauki duniya a bakin komai ba kawai ya dauki duniya gida ce da zai yi tanadin lahirarsa to sai zuhudun sa na ƙarshe da aka kawo mana yace an Budayl bin Maisara qala kharaja Umar ibn al-Khattab yawman ila al-Jum'a wa alayhi qamisun sumbulani faja'ala ya'tadhiru ila an-nasi wa huwa yaqul habasani qamisi hadha wa ja'ala yamuddu yadahu ya'ni kumay فإذا تركه رجع إلى أطراف أصابعه wannan riwayar ita ma da muka karanta ta shi ibnu sa'd ya fitar da ita cikin littafin sa at-tabaqatul kubra an samu daga Budayl ibn Maisara Budayl ibn Maisara yana cikin manyan tabi'an musulunci ya rasu a shekara ta 125 bayan hijira ya rayu a Basra har ya koma ga Allah yana zaune a garin Basra yake bada labari cewar kharaja Umar ibn al-Khattab yawman ila al-Jum'a wata rana sayyidina Umar Allah yarda da shi ya fito zuwa ga sallar Juma'a shine dama yake dan mutane Juma'ar shine limamin Juma'ar wata rana ya fito zuwa ga sallar Juma'a wa alayhi qamisun sumbulaniyun alhali shi yana sanye da riga wacce take mai yalwa kalmar sumbulani wasu malaman suka ce riga ce wacce take mai yalwa mai fadi wadatacciyar riga wasu kuma suka ce nisba ce danganta rigar ake zuwa ga garin da ake yin rigar wannan abu ne sananne faja'ala ya'tadhiru ila an-nasi sayyidina Umar lokacin da ya fito sallar Juma'a sai ya dinga ba wa mutane uzuri na jinkirin da yayi mutane sun ga bai fito sallar Juma'a da wuri ba to sai yake ba su uzuri bisa jinkirin da yayi wa huwa yaqulu shi yana cewa habasani qamisi hadha wannan rigar tawa da kuka gani da nake sanye da ita ita ce ta kange ni ita ce ta rike ni ban samu daman fitowa da wuri ba ta yaya aka yi rigar sa ta rike shi rigar ta yage to shi kuma sai ya ga bai kamata ya sanya ya gaggiyar riga ya fito da ita ya ja mutane sallah ba to shine ya tsaya yana kokarin gyara rigar yana kokarin dinke rigar to wannan dinke rigar da ya tsaya yi shine ya bata masa lokaci ya sanya bai fito sallar Juma'a akan lokaci ba to shine yake ba wa mutane uzuri dalilin da yasa ya makara rigar sa ce ta rike shi ya tsaya gyara ta wa ja'ala yamuddu yadahu ya'ni kumay sai ya dinga jan rigan yana kokarin rufe hannunsa da kafadar sa rigar ta riga ta mutu ta sake a duk lokacin da ya ja rigar yana kokarin rufe hannunsa da kafadar sa saboda yanda rigar ta sake ta mutu sai ta sauka har ta koma waje jan yatsun hannayensa to shine bayanin da yake anan fa idza tarakahu raja'a ila atrafi asabi'i idan ya sake rigar bayan ya jata ya rufe hannunsa ya sake ya ci gaba da bayani yana kuduba akan minbari ranar Juma'a sai rigar tunda ta mutu ta sake sai ta sauko ta dawo ya tsin hannunsa sai sake danta ya maida ita ta rufe hannunsa da kafadarsa sai ta sake sauka in ya sake ta da haka har yayi kudubar ya kammara ya zo ya ja mutane sallah to kaga wannan zai ƙara fito mana da yadda sayyidina Umar Allah ya dade shi yake da zuhudu kuma baya ga nin cewar ya tsaya yayi tafafutuka wa duniya yana tara ta yana ta mata wahala tare da cewa a lokacin fa shine shugaba kuma ba na gari ɗaya ba ba biyu ba shugaba na musulman duniya gaba ɗaya yana shugaba ne na musulman duniya amma kuma tufafin da yake sawa kwaya ɗaya ne tufafi kwaya ɗayan ma an masa dinki an masa faci ya wahala ya sake ta yadda in ya sa zai na zamewa yana mai da shi to amma wannan kuma bai daga wa sayyidina Umar hankali ba gashi zai zo ya tsaya gaban mutane ya musu karatu ya karantar da su ya musu nasiha ya musu wa'azi ya ja hankalinsu amma wannan bai daga wa sayyidina Umar Allah ya dade shi hankali ba kuma kaga yayi abin da ya kamata ya samu yarda Allah subhanahu wa ta'ala gashi har a yau rasuwarsa kusan shekara 1400 da yan kai amma ana ambatansa da alkhairi ana jinjina masa ka kenan ba wai sai mutum ya samu duniya bace nan ne zai samu daukaka a gun Allah saboda duniyar bata da daukaka gun Allah makaskanciyar abace ba sai mutum ya sanya sutura na alfahari bane za ta sa masa daukaka a idan mutane wato daukaka ba a samun ta da tufafi na alfahari ko abun hawa na alfahari ko abinci na alfahari ko gurin zama na alfahari ba ita take gadarwa mutum daukaka a gurin Allah ba ba ita take gadarwa mutum daukaka a gurin mutane ba daukaka dama ta Allah ce innal izzata lillahi jami'a dukkan daukaka ta Allah ce subhanahu wa ta'ala to Allah kuma daukakin sarki idan ya so bawansa zai rubuta masa daukaka a ban kasa to dole zai samu daukaka da soyayyar mutanen da suke rayuwa a ban kasa kamar yadda ya rubutawa sayyidina Umar sanya soyayyarsa a cikin zakatan bayinsa sannan kuma aka wayi gari mala'iku ma duk suna son sa dama an Allah ya so mutum zai ga wa mala'ika Jibrilu ina son wani mala'ika Jibrilu kuma sai ya so wannan wanin da Allah yake so sai ga ya sauran mala'iku Allah na son wani su ma sai su so shi sai Allah ya jefo soyayyarsa a ban kasa sai duk wanda ke rayuwa a ban kasa ya ji kawai yana son sa kuma ya nemi dalili ya rasa wannan abin da ya samarwa sayyidina Umar daukaka da kuma soyayya duk wani musulmi na kware zaka tarar a yau yana son sayyidina Umar har gobe har jibi har duniya ta nade duk inda musulmi na kware yake zaka tarar yana son sayyidina Umar kuma gashi irin rayuwar da sayyidina Umar yayi har ya koma ga Allah subhanahu wataala kuma ba abin da ya ragu ga sayyidina Umar ba abin da ya ragu ga addinin sa ba abin da ya ragu ga rayuwar sa sai ma matsayi da daukaka da ya ƙara samu gurin Allah subhanahu wataala to wannan siffa ta biyu kenan cikin siffofin sayyidina Umar sai siffa ta uku daga cikin siffofin siffa ta farko kenan muka kammala karatu kanta wato zuhudin sayyidina Umar siffa ta biyu da zamu je kanta ita ce yace wara'uhu tsantsenin sayyidina Umar daga cikin siffofin sayyidina Umar akwai tsantseni mutum ne mai tsantseni yace wa mimma yadullu ala wara'ihi radiyallahu anhu ma akhrajahu abu zaid umaru bin shabba من خبر معدان بن أبي طلحة اليعمري أنه قدم على عمر رضي الله عنه بقطائف وطعام فأمر به فقسم ثم قال اللهم إنك تعلم أني لم أرزقهم ولن أستأثر عليهم إلا أن أضع يدي في طعامهم وقد خفت أن تجعله نارا في بطن عمر to anan gurin za a fara kawo mana bayanai dangane da tsantseni na sayyidina Umar waɗannan abubuwa duka ana kawo mana ne saboda dalilai guda biyu dalili na farko dan mu san wane ne sayyidina Umar mu san matsayin sayyidina Umar da kuma falalar sayyidina Umar hakan sai ya ƙara mana soyayyar sayyidina Umar soyayyar sahabbai abun bukata ne ga musulmi musamman irin su sayyidina Umar mutum na biyu cikin wannan al'umma ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to wannan shine dalilin da yasa ake kawo mana waɗannan gabobi na siffofi na sayyidina Umar da kuma irin bajintar sayyidina Umar dalili na biyu dan mu koyi da shi koda ba mu koyi da shi 100% ba mu dan kwatanta waɗanda Allah madaukakin sarki ya ba su jagoranci na al'umma su duba su ga irin rayuwar da jagora yayi na ƙwarai shine sayyidina Umar to sai su kwafa ko su kwaikwayi wani abu daga cikin ɗabi'unsa da halayyarsa wanda in suka kwafa suka kwaikwaya wannan zai kai su tudun mun tsira za su tsira gobe ranar gobe kiyama gaban Allah subhanahu wataala matukar sun yi koyi sun yi kwafin irin jagorancin sayyidina Umar da kuma irin ɗabi'un da sayyidina Umar ya kasance yana ɗabi'antuwa da su irin siffofin da sayyidina Umar ya kasance yana siffantuwa da su idan jagorori suka ɗauka suka kwafa suka kwaikwaya ko shakka babu za su yi kyakkyawan jagoranci
kuma za su koma ranan gobe kiyama gaban Allah suna murna suna farin ciki. Sannan za su waye gari cikin jagorori adilai waɗanda Allah madaukakin sarki ranan tashin alkiyama zai sanya su karkashin wata inuwa ranan da kowa yake cikin zafin rana yake kuna da zafinta. Shugaba wanda ya jagoranci, jagoranci na adalci cikin al'ummarsa ranan gobe kiyama tukuicin da Allah madaukakin sarki zai masa shine zai sanya shi karkashin wata inuwa wadda ranan babu wata inuwa sai ita. Ranan tashin kiyama rana za ta kasance tsakaninta da kawunan bayin Allah bai wuce kamu ɗaya ba, bai wuce kamu ɗaya ba, ta yanda za ka ji ƙwaƙwalwa tana tafarfasa saboda zafin rana kamar yadda tukunya take tafarfasa a kan murhu. A wannan rana gumi zai haɗiye wasu saboda zafin da ke gasa su na rana da kuma irin mugunyan ayyukansu. Gumi zai haɗiye su tamkar sun faɗa cikin kogi, wasu kuma gumi zai kawo musu wuya yana shirin haɗiye su, wasu gumi zai kawo musu kafaɗa, wasu gumi zai kawo musu ciki, wasu kunkumi, wasu gwiwa. Gwargwadon dai rashin nagartan mutum, gwargwadon yanda gumin zai haɗiye shi. To a wannan rana akwai mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓe waɗanda su wannan ƙuna na wannan rana ba za su shashi ba. Daga ciki akwai shugaban da ya yi kyakkyawan jagoranci wa al'ummarsa, ya musu adalci, ya musu abin da ya dace a jagorancinsa. To a wannan rana Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya shi karkashin inuwa ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwar. To wannan irin su Sayyidina Umar kenan, irin su Sayyidina Umar ko shakka babu ranar tashin alkiyama suna karkashin wannan inuwa da Allah madaukakin sarki yayi tanadinta mashuwagabanni adilai. In kai dube zuwa ga jagorancin su, jagoranci ne wanda yake cike da adalci da taka tsantsan da tsantseni. To shi yasa ake karanta mana waɗannan siffofi na Sayyidina Umar dan mu mu dauka mu tasirantu da su, shugabannin mu su ma su dauka su dabbaka su kwafa, saboda wannan shi zai sa su tsira gaban Allah subhanahu wataala, shi zai sa su tsira daga azabar kabari, su tsira daga azabar wuta wadda Allah zai yi ma shugabannin da ba su yi jagorancin da ya dace wa al'ummar su ba. To anan gurin ana kawo mana bayanai dangane da tsantseni na Sayyidina Umar. An kawo mana gaɓoɓi daban-daban da suke fito da tsantsenin Sayyidina Umar kusan guda uku. Bari mu duba na farko mu gani. Yace wa mimma yadullu ala wara'ihi radiyallahu anhu, daga cikin abubuwan da za su yi nuni kan tsantseni na Sayyidina Umar Allah yarda da shi, ma akhrajahu Abu Zaid Umara bin Shabba, riwayar da Abu Zaid Umar ibn Shabbah ya fitar cikin littafinsa. Umar ibn Shabbah yana da littafi da ya kira shi Tarikhul Madina. Umar ibn Shabbah yana da littafi da ya kira shi Tarikhul Madina. Duk wani abu da ya shafi Madina duk ya rubuta cikin wannan littafin nasa. Da wanda suka zauna garin Madina ya rubuta tarihinsu da irin rayuwar da suka yi da yanda aka gudanar da jagoranci cikin garin Madina. Mawallafin wannan littafi Umar ibn Shabbah duk ya kawo waɗannan bayanan dangane da garin Madina, garin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. To Umar ibn Shabbah ya fitar da riwaya cikin littafinsa Tarikhul Madina, riwayar ta Ma'dan bin Abi Talha al-Ya'muri ne. Wannan al-Ya'muri, Ma'dan bin Abi Talha al-Ya'muri, wannan Ma'dan din yana cikin tabi'an musulunci, yana cikin mutanen Sham, yana cikin tabi'ai na musulunci. Wannan riwayar tasa ce, yake ba da labari cewa أنه قدم على عمر رضي الله عنه بقطائف وطعام شوى وترانا شي معدان ونن تابعي معدان بن أبي طلحة يازوغ سيدنا عمر دغ شام دغ ينكي شام يازو دا سترى ميتار يوى دا أبنت ميتار يوى أن أي كوشي دا شي يكاو سيدنا عمر أما تأينسا نجا غورا نا الأمة مسلمين. To shine yazo ga Sayyidina Umar da tufafi da abinci lokacin da ya iso da wannan tufafi da abinci gurin Amirul Mu'minina Umar Allah ya dade shi me Amirul Mu'minina yayi da tufafin bai shiga da tufafin gidansa ba abincin ma bai shiga da shi gidansa ba fa amara bihi fa qusima take yayi umurni a raba tufafin wa al'umma muslimi wannan tufafin da aka zo masa da shi ko kwaya ɗaya bai dauka ba yace bari in dauki wannan a matsayina na shugaba ina sawa bai dauki ko kwaya ɗaya ba atake yayi umurni yace duk a raba wa talakawa aka raba wa talakawa abincin ma bai dauki ko mudu ɗaya ya shiga da shi gidansa ba atake yayi umurni duka aka raba wa al'umma gaba ɗaya bayan an raba sai sayyidina Umar yake cewa Allahumma innaka تعلم أني لم أرزقهم ولم أستأثر عليهم إلا أن أضع يدي في طعامهم ينزينا بينا وعلا سبحانه وتعالى هنزرنسا لكما دليل ديسا يوانا هكونتي يتي يا الله للي كي كاسا أبن دكي تكنزوتي ياتا وانا هكونتي متى كيدنا أوكا نا أمرني دني عربا ومتاني قبات يا أبنتن دا أكزو دشي da suturar da aka zo da ita ba komai yasa nayi haka ba na fifita su a kaina face ya zamanto su sun fi ni wadata ta yanda zan zama ni ina da bukatuwa wani sai yayi abinci a gidansa zai zo ya ce mun Amirul Mu'minin na bismillah ban dauki abincin na shigar da shi gidana nayi abincin na fito musu da shi ba a su su yi abincin in sun ga ina da bukatuwa su ce mun bismillah in zo in ci wannan shine dalilin da yasa haka to me hikimar haka ya kamata mu gano mecece hikimar da ta sa sayyidina Umar duk da shi ma yana da bukatuwa zuwa ga abincin amma bai shigar da abincin gidansa ba bi ya raba wa mutane ka san mutane kuma ba za su je su dafa abincin su ci su bar shi ba dole za su gayyace shi ya zo ya ci abincin to yayi haka ne dan su gayyace shi ya je ya ci abincin to me hikimar in sun gayyace shi ya je ya ci abinci a gurin su alhali shi ba shi da abincin da zai ci malamai suka ce hikimomin guda hudu ne da suka sa sayyidina Umar yayi haka idan ya zamanto su suke kiran sayyidina Umar sun dafa abinci ya zo ya ci wannan zai sa su sake da shi duk da shi ne shugaban su amma za su samu sake da shi za su sake da shi ba za su na oransa ba wannan hikima ta farko kenan hikima ta biyu sayyidina Umar ai mutum ne mai kwarjini mutum ne mai haiba shi yasa lokacin da sayyidina Abu Bakar yayi yunkurin ayyana sayyidina Umar ya zama wanda zai mai gurbin sa Talha ibn Ubaidillah yake ce masa me zaka ce wa ubangijinka ranan gobe kiyama in ka mutu ka je ubangijinka ya tambaye ka cewa ka jagorantar da Umar akan al'umma me zaka gaya masa wani martani zaka gaya masa kamar yana ga bai cancanta a jagorantar da sayyidina Umar ba saboda mutum ne wanda yake da zafi mutum ne mai kwarjini mutum ne mai haiba mutane kamar yana ga ba za su ji dadin jagorancin sa ba to shi kuma sayyidina Umar yanda ya kula da sayyidina Umar da dabi'unsa da halayyarsa da imaninsa ya san ko shakka babu idan har ya zama jagora mutane za su ji dadi saboda wannan imanin nasa da takawarsa da tsoron Allahnsa su za su jagorance shi wajen yin abin da ya dace a jagorancinsa wa al'umma musulmi da yi musu adalci to sayyidina Umar dalilin da yasa duka abincin ya rabe musu shi bai bar wa kansa komai ba saboda in sun gayyace shi ya zo ya ci abinci ai za su ji cewa suna da minna a kansa to wannan sai ya sa kwarjinin da sayyidina Umar yake da shi haibar da sayyidina Umar yake da ita a idanunsu sai ta ragu sai zamanto idan suna da matsaloli ba za su ji shakkun tinkaran sayyidina Umar ba to amma idan ya zamanto babu wannan suna da matsalolin ma ba za su iya zuwa su gaya sayyidina Umar ba saboda me yana da kwarjini a idansu yana da haiba a idansu hikima ta uku da ta sa sayyidina Umar ya dauki wannan mataki saboda ya samu shakuwa da talakawansa yanzu kai a matsayinka na shugaba idan talakanka zai yi abinci ya gayyace ka gidansa ka amsa gayyata ka zo ka ci abincinsa ai wannan talakan naka zai so ka kuma kai ma da ya gayyace ka zaka so shi kaga wannan sai ya sa a samu me shakuwa tsakanin shugaba da talakawansa to sayyidina Umar yana so a samu haka a samu shakuwa tsakaninsa da talakawansa kuma a lokacin da aka samu shakuwa da soyayya tsakanin shugaba da talakawa wannan alama ce da take nuna cewa shi shugaban alkhairi ne ga talakawan talakawan ma alkhairi ne ga shugaban saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin hadisi cewa mafi alkhairin shugabanninku waɗanda kuke son su suma suke son ku to kaga matukar talakawa za su yi abinci su gayyaci shugaba gidansu ya zo ya ci abincin a gidansu zai ga sun masa kara wannan zai sanya soyayyar talakawan nan a zuciyar shugaban su ma talakawan za su so shugaban saboda sun gayyace shi a matsayinsa na shugaba bai ji girman kai ba bai yi dagawa ba ya amsa gayyatar su kuma ya zo ya ci abincin su wannan zai sa su so wannan shugaba nasu sai zama mafi alkhairin shugabanni annabi yace mafi alkhairin shugabanninku waɗanda kuke son su suke son ku kuma kuke musu addu'a ta fatan alkhairi su ma suke muku addu'a ta fatan alkhairi to sayyidina Umar wannan na daga cikin hikimomin da suka sanya da wannan abinci ya zo gare shi duka ya rabawa al'umma bai saurar da koda kadan ba wanda shi zai amfana da shi da shi da iyalansa haka suturar ma duka ya rabawa al'umma musulmi sai hikima ta hudu da malamai suka ambata da ta sanya sayyidina Umar yayi wannan hukunci ya dauki wannan mataki dan ya gusar da nauyin da talakawa za su iya ji nasa nauyin da talakawansa za su iya ji nauyinsa da za su iya ji wajen neman abubuwan da suke wajibi a gare shi ya musu ya gusar da wannan nauyin a tattare da su za su ji cewa a to ai su ma suna da minna suna da falala akan shugaba tunda sukan gayyace shi ya zo gidansu ya ci abinci to shi yasa sayyidina Umar ya dauki wannan matakin sai a ƙarshe yake cewa wa qad khiftu an taj'alahu naran fi batni umar ya Allah abin da yasa abincin nan din na rabawa talakawa ni ban shiga da komai gidana ba sutura ma din na raba musu yace ina tsoron kar wannan abincin da zan dauka in ci ni da iyalai na Allah ka sanya shi zama wuta a ciki na shi yasa ban shigar da shi gidana ba na rabawa talakawa ka kenan a fahimtar sayyidina Umar dukiya da aka kawo ko wani abun amfani da aka kawo wa shugaba to ba nasa bane shi kadai ko da zai amfana da shi to dole talakawansa su ma su amfana da shi to shi kan ma sayyidina Umar ya guje wa ma amfana da shi din ya sallama a raba wa talakawansa gaba daya saboda me saboda ya hadu da Allah salin alim ya hadu da Allah lami lafiya to wannan shine dalilin da yasa sayyidina Umar ko kwaya bai dauka ba cikin abincin da aka zo da shi saboda me saboda ya kukuta gaban Allah subhanahu wataala ya je gaban Allah ya tsaya babu haƙƙin wani a wuyansa ya je tsaya gaban Allah firi bai tafi da haƙƙin kowa ba wannan shine shugaba qala ma'dan sai shi wanda ya kawo wannan labari yake cewa thumma lam abrah hatta ra'aytuhu ittakhadha صحفة من خالص ماله فجعلها بينه وبين جفان العامة شي معدان wanda yazo da abinci da sutura wa sayyidina Umar sayyidina Umar yasa duka aka raba talakawa yace to ba a dau lokaci ba sai naga sayyidina Umar ya dauko dukiya cikin dukiyarsa da ya nema na kashin kansa ba wanda ya dauka a baitul mali na musulmai ba ba cikin dukiyar musulmai ba a dukiyarsa tunda ai sayyidina Umar dan kasuwa ne yana kasuwanci yace bayan ya rabar da wannan abincin da suturar sai ya dauko daga cikin dukiyarsa ya dauko kudi daga cikin dukiyarsa ya sanya aka je aka yanka dabbobi aka girka abinci aka sanya a tirarruka aka fito da shi aka gayyato mutane su zo su ci bayan an kawo masa tsabar abinci bai shigar da ko kwaya gidansa ba ya raba talakawa tare da haka ya dauka daga cikin kudinsa da ya mallaka nasa na kashin kansa wanda ya samu da guminsa yasa aka yi abinci sosai abinci na'am aka sanya a tararruka yasa aka fito da shi waje yasa mutane su zo su ci din dai sayyidina Umar yana yin wannan ne dan ya tsira gaban Allah subhanahu wataala saboda al'ummar da yake jagoranta su yana ji cewar duk wani abu da yake damuwa ce ta al'ummar to Allah zai tambaye shi akai kamar amana ce Allah ya danka hannunsa amanar kuma Allah subhanahu wataala zai tambaye shi kan wannan amana da ya bashi na al'umma musulmi na jagorancin al'umma musulmi to shi yasa sayyidina Umar yake waɗannan abubuwa to kaga wannan zai fito mana da tsantseni irin na sayyidina Umar daga cikin dukiyarsa yana ciyar da al'ummar da yake jagoranta sannan dukiyar da za ta zo a ta hannunsa wacce ake buƙatar a ba al'umma musulmi shi baya amfana da komai cikin ta zai raba al'umma musulmi tare da haka zai dauka daga cikin dukiyarsa da ya mallaka tasa ta kashin kansa yayi hidima wa al'umma musulmi duk dai dan ya tsira gaban Allah subhanahu wataala shine anan yace fa amirul mu'minina Umar radiyallahu anhu yarghabu fi an ya'kula ma'a ammatil muslimina sai amirul mu'minina Umar yana kwadayin ya zauna a guri guda su ci abinci a kwano guda tare da al'umma musulmi baya ji cewar ni shugaba ne dan kebe kaina a falo na ko a daki na dan ci abinci bazan zo in ci cikin talaka ba za su rena ni baya jin wannan sayyidina Umar a ransa in zai ci abinci yana fitowa ne waje ya zauna tare da sauran jama'a talakawa su zauna su ci abincin tare yana kwadayin haka yana sha'awar haka yace walakinahu yataharraju min an ya'kula min ta'amin suni'a min malil muslimina yace amma duk da haka sayyidina Umar yana jin nauyin ya ci abincin da aka yi daga dukiyar musulmi ya ci abincin da aka yi daga dukiyar musulmi fa ya'muru bi ihdari ta'amin khasin lahu min khalis mali sai sa a zo masa da abinci nasa na daban wanda aka yi abincin daga asalin dukiyarsa ba dukiyar musulmi ba dukiyar musulmi in an yi abinci da ita sayyidina Umar yana jin nauyin ya ci wannan abincin yana ga ba na ai wannan dukiyar ta al'umma musulmi ne duk da cewa shi ma yana ɗaya daga cikin al'umma musulmin inda ya ci ma ba zai zama laifi ba to amma saboda tsantseni na sayyidina Umar abincin da aka girka daga dukiyar al'umma musulmi baya ci shi ma yana ɗaya daga cikin al'umma musulmi dukiyarsu shi ma dukiyarsa ce to amma baya amfana da ita yace walakinahu qad a'affa nafsahu min ibtigha'i mimma inda Allah ta'ala sayyidina Umar ya kame kansa daga dukiyar al'umma musulmi fatan ya samu sakamako gurin Allah subhanahu wataala yace wali shiddati khawfihi min Allah ta'ala khashiya an yakuna dhalika min ash-shubuhati saboda tsananin tsoron sayyidina Umar ga Allah subhanahu wataala sai zama yana tsoron idan ya dauka daga dukiyar al'umma musulmi yace kamar ya ci abin da yake shubuha wanda zai iya zama masa haramu to sai zama kwata-kwata sayyidina Umar abin da ke da alaka da dukiyar musulmi baya ci daga gare shi baya ci daga gare shi yana ci ne daga tsantsan dukiyarsa wannan misali na farko kenan cikin misalai da za su fito mana da tsantseni na sayyidina Umar misali na biyu dama mun ce akwai misalai kusan guda uku da shi mawallafin littafin ya kawo misali na biyu daga cikin misalai na tsantseni na sayyidina Umar wannan kuma yace an Abdurrahman bin Najih an samu daga Abdurrahman bin Najih ko Nujayh ɗaya daga cikin tabi'ai ne na musulunci yace nazaltu ala Umara radiyallahu anhu fakanat lahu naqatun yahlubuha yace na sauka gurin sayyidina Umar shi baya daga cikin mutan Madina sai zo garin Madina ya sauka gurin sayyidina Umar shi wannan tabi'i din Abdurrahman yace fakanat lahu naqatun yahlubuha sayyidina Umar ya kasance yana da wata raƙumar sa wacce yake tatsanta ya sha nonon ta mun san yana daga cikin galibin abincin su nono idan suka samu nono suka sha shikenan ko kuma su samu dabino su ci shikenan sai su kora da ruwa Abu Hurairah yace a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam galibin abincin su dabino ne da ruwa. To wasu lokatai kuma idan abun ya zo da daɗi-daɗi sai su sha nono, shi kenan. To Sayyidina Umar yana da wata raƙuma da yake tatsan nonon ta sha a matsayin abinci. Fantalaqa ghulamuhu zata yawmin, wata rana sai yaransa ya fita kiyo da dabbobin Sayyidina Umar. To da ya dawo daga kiyon, fasaqahu labanan, sai ya zo wa Sayyidina Umar da wani nono mai tarin yawa, nonon da Sayyidina Umar bai saba tatsan irinsa daga raƙumarsa ba. Sayyidina Umar da ya ga nonon, jikinsa ya bashi cewa anya ko wannan nonon raƙuma ta ce kuwa, sai da ya karɓi wannan nono ya sha. To amma sai bai nitsu ba. Bayan ya sha nonon, sai yana tsarguwa cewar wannan nonon da aka kawo mu yana da wahala zama daga taguwa ta ce, raƙuma ta ce, saboda baya tatsan nonon da yawansa ya kai nonon da wannan bawa nasa ya zo masa da shi daga raƙumarsa. Kenan nonon da ya zo masa da shi ya ninka nonon da ya saba tatsa daga raƙumarsa, kamar wanda yake tatsa daga raƙumarsa rabin wanda shi bawansa ya kawo masa. To sai ya tsargu, ya kasa nitsuwa, sai ya kira wannan bawa nasa ya ce masa, waihak, kaitonka, min aina hadhal laban laka, ina ka samu wannan nono da ka kawo min na sha yanzu, kamar ya kasa nitsuwa. Qala ya amiral mu'minin, sai wannan bawa na Sayyidina Umar ya ce, ya amiral mu'minin, innan naqatan fallat alaiha waladuha fasharibaha fahalabtu laka naqatan min malillah, ya ce ai raƙumarka ɗanta ya je ya shanya nononta tas bai bar komai ba, da na zo zan tatsa maka nono in kawo maka sai na tarar ɗanta ya shanye, ba abin da nake ji sai hantsarta, babu nono a hantsar. To shi ne sai na je raƙuman baitul mali na al'umma musulmi, sai na tatsa daga ɗaya daga cikin raƙuman na kawo maka kasha. Sai hankalin Sayyidina Umar ya tashi, tunda ai shi ma yana ɗaya daga cikin al'umma musulmi, sai hankalinsa ya tashi, ya za a yi aje a tatsi nonon raƙuma da take baitul mali na al'umma musulmi a kawo masa shi ya sha? Shin sauran musulmi duka sun sha ne shi da za a kawo masa ya sha? Anan sai hankalinsa ya tashi, sai ya ce ma wannan bawa nasa, waihat, tusqini naran, ya ce kaitonka yanzu za ka shayar da ni wutan jahannama. Sayyidina Umar yana ga wannan nono da aka kawo masa ya sha, ya sha wutan jahannama ne a cikin cikinsa. Me yasa? Saboda ai raƙumar ta al'umma musulmi ce, yanzu da aka tatso masa ya sha, shin sauran al'umma musulmi duka ne suka sha daga raƙumar? Ba duka bane. To yana ga in ko har haka ne, wannan nono da aka bashi ya sha, an bashi ya sha wuta balbal. To anan yayi ta aibanta wannan bawa nasa, yana kushe shi, yana nuna masa cewa ya cutar da shi da ya masa wannan aika-aika bai daddara ba. Wastahalla zalika labana min ba'dil nas, sai sa a nemo masa zarata cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, aka nemo su suka zo. Yace yau bawa na ya tafka babban kuskure, suka ce me ya faru amirul mu'minina? Yace ya tafi kiyo da raƙumata da kuma sauran raƙuma na al'umma musulmi, gabanin ya dawo ɗan raƙuma ta ya shanya nonon raƙumar da ya saba tatsowa ya kawo mu yi abinci da shi na rana. Da ya tashi kawai sai ya tatso daga nonon raƙumar al'umma musulmi ya kawo mu, kuma na riga na sha, ina nema ku halatta mun wannan abin da na sha. Suka ce kai amirul mu'minin, me zai saka na wahal da kanka, dan nono dai abin da bai taka kara karya ba, mun halatta maka. To anan sai ya samu nitsuwa, amma gaba ɗaya ya kasa zaune, ya kasa tsaye, yana ga wannan bawa nasa ya gama cutansa da zai je ya tatso nono daga raƙuma wacce take ta baitul mali ya kawo masa ya sha. To anan sai Sayyidina Umar ya samu nitsuwa a cikin zuciyarsa. To kaga wannan zai ƙara fito mana da tsantseni irin na Sayyidina Umar, tunda a matsayinsa na shugaba yanzu in an je an tatso nono daga raƙuma ta baitul mali an kawo masa ya sha, ai a zahiri ba za a ce yayi laifi ba, to amma sayyidina Umar yana ga hakan bai yi ba, saboda ai raqumar ba mallakin mutum ɗaya bace, raquma ce ko raquma ne da suke mallakin al'umma musulmi, to yana ga bai kamata shi a keɓe shi shi kadai a kawo masa nonon ya sha ba, sauran musulmai ba su sha ba. Misali na uku, cikin misalai na tsantsenin sayyidina Umar, Allah yadda da shi, shine wata rana sayyidina Umar ya kamu da wani rashin lafiya, matsanancin rashin lafiya, to sai likitoci da suka zo suka duba shi, sai suka bashi shawari cewar idan kai ka nemi zuma kai amfani da ita cikin ikon Allah, wannan rashin lafiya naka zaka samu sauki. Sayyidina Umar daidai lokacin kuma bashi da zuma, bashi da kudin kuma da zai sayi zuma, bashi da zuma, bashi da kudin da zai sayi zuma, amma a baitul mali akwai zuma. So sayyidina Umar sai yake ga ya dauki zumar da ke baitul mali, yayi amfani da wannan zumar wajen magani, in ya haka bai kyauta ba, saboda zumar ai ba ta mutum ɗaya bace, shi kuma a matsayinsa na shugaba ba shi ke nuna cewar dukiyar al'umma da take hannunsa ta zama halaliyarsa ba. To sai sa a taro masa sahabban annabi da kuma sauran al'umma da suke cikin garin Madina, yana da magana da su, aka tara su suka cika cikin masallaci, sun ɗauka wani abu ne ya taso zai sanar musu ko jan hankalinsu zai kan wani abu, da ya hau kan minbari ya yi godiya wa Allah da jinjina da yabo, sai ce bayan haka Amirul Mu'minina Umar ya kamu da cuta kaza da kaza da kaza, likitoci sun ce in yayi amfani da zuma cikin ikon Allah za a dace, za a samu waraka daga wannan cuta. To shi kuma Umar ba shi da zuma, ba shi da dalilin zuma, baitul mali kuma akwai zuma, to tunda akwai zuma a baitul mali, baitul mali kuma mallakin al'umma musulmi ne, sai Umar ya ga bai cancanta ya dauki zuma na baitul mali ba, sai da yawun al'umma musulmi, sai da yardan su, yace wannan shi yasa na tara ku, sai suka fashe da kuka, suka ce ya amirul mu'minin yanzu cuta tana cinka, zuman na karkashin ikon ka, ba za ka dauka kai magani ba sai ka tara mu. Allah ya maka rahama amirul mu'minin, mun yadda 100% ka dauka kai magani. Suka fita daga masallacin, kowa yana share hawaye saboda tausayin sayyidina Umar da suka yi, an sun kula cewa yana cikin matsanancin yanayi, amma tare da haka yake daukan wannan zumar har sai da suka yarje masa akan ya dauka yi magani da shi, sannan ya dauki gwargwadon yanda zai ishe shi magani, bayan ya gama sauran ya maida shi baitul mali. Ka kenan dukiyar al'umma musulmi su sayyidina Umar da ire-irensa ba sa ganinta a matsayin dukiyarsu, suna kallanta ne a matsayin dukiyar al'umma musulmi, hatta abin da yake na wajibi, in an ce wajibi abin da ya shafi cuta da suka ya cutu, baya iya dauka ya amfani da shi wajen magani har sai da yawu da yardan al'umma musulmi. To kaga wannan zai ƙara fito mana da tsantseni irin na sayyidina Umar, Allah ya yarda da shi. A lokaci ya daga mana hannu, akwai misali na hudu na ƙarshe wanda da akansa za mu karkare dangane da tsantseni na sayyidina Umar, amma saboda ƙurewar lokaci wannan misali na ƙarshe da zai ƙara fito mana da tsantseni na sayyidina Umar za mu jinkirta bayani a kansa, sai Allah ya kai mu mako na gaba. Abubuwan da muka karanta waɗanda suke dadai, Allah ya ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe, Allah ya gafarta mana. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.